Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60:25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban yan sandan Najeriya yayi wata ganawa ta gaggawa da shugaban Muhammadu Buhari.
Sakataren Jeneral din da ne tun farko ya gana da shugaba Muhammadu Buhari domin masa cikakken bayani akan abin da ke gudana tsakanin rundunonin tsaro na Najeriya da ƴan kungiyar Shi'a.
Za ku ji ƙarin bayani kuma kan wannan batu, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin taya kuke ganin za a iya shawo kan wannan rikici na ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta. Sai saka alamar ƙari da farko wato plus ya jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni da kuma daga jamhuriyar Nijar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Samun kasar Sudan ta koma tafarkin demokradiyya abu ne mai matakar wahala. A cewar manzan Amurka na musamman zuwa kasar, sati daya bayan sa hannu da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar mika mulki ga farar hula har na tsawon shekaru uku. Wannan yarjejeniyar ta janyo zanga-zanga da ya kwashe tsawon watanni bakwai ana yi tun bayan tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da aka yi. An samu wannan rashin jituwa ne a kasar mai arzikin man fetur. Amma akwai jin aiki a gaba, a cewar Donald Boot, manzan Amurka na musamman a Sudan, wanda aka aika tun watanni shida da suka gabata, ya kuma yi kai komo don ganin an daidaita tsakanin bangarorin biyu a babban birnin kasar na Khartoum har zuwa Brussels da kuma Addis Ababa babban birnin kasar Habasha. Wanda duk bangarorin biyu suna kokarin bayyana dalilansu da kuma abubuwa da suke bukatar gani a sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa. A yau Talata, jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zama sabon Prime Minister kasar a nan gaba. Shi dai Johnson ya kada abokin takarar shi ne sakataren harkokin wajen kasar Jeremiah Hunt bayan kammala ƙuri'u da aka kada a daren jiya Litinin da tazarar kashi 66% na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi kuma Jeremiah ya sami ƙuri'u kashi 33%. Za mu haɗa kan ƙasar kuma za mu kai ƙasar zuwa ga mataki na gaba, a cewar Johnson lokacin da yake jawabi ga mambobin jam'iyyar jim kaɗan bayan sanar da sakamakon zaben da aka yi. Ya kuma ɗau alwashin kawo ƙarshen zaman Birtaniya cikin ƙungiyar ƙasashen Turai daga nan zuwa 31 ga watan Oktoba. A gobe ne dai Laraba ake sa ran Johnson zai maye gurbin Theresa May a matsayin sabon Prime Minister ƙasar na Birtaniya. Kada dai a shagala, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata guguwar siyasa mai ƙura ta kunno kai a ƙasar India tun bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya ce Prime Minister ƙasar Narendra Modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin New Delhi da kuma Islamabad. Ina son in jaddadawa majalisa cewar babu wani roƙo mai kama da hakan da Prime Minister ya yi ga shugaban Amurka Donald Trump, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Jikansha Jakar a lokacin da yake baiwa jam'iyyar jam'iyyar 'yan majalisun ƙasar bayani dangane da bayanan da suka nema a basu a yau Talata. shugaban yayi adi shugaban dai ya na ɗan adawa ya nemi cewar Modi ya bayyana a rubuce idan har akwai wasu sauye-sauyen akan dokokin kasar da suka shafi kawo ƙarshen rikicin yankin Kashmir wanda ya kamata a ce duk wasu maganganu da Pakistan an yi su ne tare da juna ajiya litinin ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya furta cewar Prime Minister India Narendra Modi ya roke shi da ya shiga tsakanin kasashen biyu akan rikicin yankin Kashmir idan akwai hanyar da zan taimaka ina farin cikin zama mai shiga tsakani dan daidaitawa Trump ya bayyana haka jiya litinin a fadar ta White House lokacin da yake ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan Duk da cewar ba gwajin makaman kare dangi bane ko gwajin nuclear aka yi ba to amma shagalin da Korea ta Arewa ta yi shirya don gabatar da wani sabon jirgin ruwanta mai tafiya karkashin teku na nuna cewar kasar ta yi harama don ci gaba da matsin lamba ga Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar cikas wajen sake mai da kasashen biyu kan teburin tattaunawa A yau talata ne dai tashar talabijin ta Koriya ta Arewa ta nuna wasu hoto da shugaban Kim da shugaba Kim na duba wasu sabbin jirage na karkashin ruwa yana kuma cewar wannan jirgin nan ba da jimawa ba zai fara shawagi a karkashin tekun gabashin Koriya ko da yake bayanai ba su fayyace irin makaman da jirgin ke nake dauke da su ba ana sa tsammanin cewar jirgin za a daura mishi makaman nukiliya masu linzami
a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A Najeriya rahotanni na nuni da cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta gaggawa da babban Inspector General na 'yan sandan kasar Adamu Muhammad inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma arangamar da ta faru a jiya Abuja wacce ta yi sanadin mutuwar wani babban jami'in 'yan sanda da kuma wasu 'ya'yan kungiyar Shi'a yayin da suka fito zanga-zangan neman a saki shugabansu. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana.
Secretary General din dai ne tun farko ya gana da shugaba Muhammadu Buhari domin yi masa cikakken bayani akan abu da ke gudana tsakanin rundunonin tsaro na Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a. Tashin hankali dai na bayanan da aka samu tsakanin 'yan kungiyar da 'yan sanda ta Najeriya ya kai ga kashe wani babban jami'in 'yan sanda da kuma tagayyar waɗansu da dama inda har yanzu ba a samu cikakken bayanin jerin mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan hatsaniya da aka samu da 'yan kungiyar da kuma jami'an 'yan sanda ba. Akan haka na tuntubi babban safeto da yan sandan Najeriya Adamu Muhammad domin in ji karin haske dangane da ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari da kuma abubuwan da suka biyo baya.
Jiya ban je mun same ne gida mun fada mishi abubuwan da ke faruwa game da tsaro a Abuja musamman game da wayar da shi a bin Islamic Movement na Najeriya. Mun fada mishi abubuwan da suka yi kuma kokarin da muka yi don mu hana su abubuwan da zai kawo rashin zaman lafiya kan su fafasa ma mutane motocin su kan su masu wanda motocin kamar yadda suka yi daɗi sauran su na ba da aka yi ake wannan ba mutum sun zo da bindigogi ba sun harbe ya sanda da shauran ma mutane. To muka ba shi bayani sai ce to abin da yake so shi shine mu je mu ba da tsaro ba duk 'yan Najeriya mai tabbatar da cewa ba wulakan 'yan Najeriya ba kuwa ya samu tsaro.
Kana ganin ba sulhu ya kamata a yi ba kada a ci gaba da halaka jama'a?
Amma suna da abubuwan da ya kamata suna son gwamnati su ne suna iya rubutawa ko kuma su nemi cewa suna son su zauna tare da gwamnati su samu hanyar sasantawa amma ba ku fita waje ku dinga tarzoma kuna takin mutane kuna taki kuna kukkune a kayan gwamnati da shauran abubuwan da ke faruwa ai ba gwamnati ba ne ta rike ba ta zaki kotu ta rike shi ko kamata su je kotu su jira da kotu za ta yi a kaduna ko za a ba da president shi ko za a ba da president shi don yanzu su je kotu kamar mun san dalilin da zai sa su dinga fitowa waje su cewa gwamnati ta suke shi da sauransu.
Amma su suna ta cewa ba su da bindigogi, ba su da makamai, amma kai ka ce kun same su da makamai wanda suka ce
Abba Umar. Wayannan mutanen ba su da makamai shine za su zo a samu ƴan sanda ka tuna fa lokacin da suka yi tarzoma na farko. ƴan sanda gun nawa ne suka harbe amma mu kuma muna faɗa ma ƴan sanda ba kar wani ya kuskura ya amfani da bindiga ko abin da ya jima wani ciwo amma su a shirye suke a duba abubuwan da suke faɗa ma a shirye suke zuwa da makamansu da bindigogin su a ɓoye yanzu na sa bincike insha Allah za mu gano irin bindigogin da suke amfani.
Babban safetin 'yan sanda na Najeriya kenan Adamu Muhammad a tattauna da ne da shi a Abuja bayan kammala ganawa da yayi da shugaba Muhammadu Buhari da kuma irin tarukan da jami'an tsaro na Najeriya suke yi domin kawo ƙarshen fitintunu da ake samu tsakanin 'yan ƙungiyar Shi'a da jami'an tsaro na Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To kamar yadda wasu ku suka ji a shirye-shiryenmu na gaba, wato da suka gabata, kakakin 'yan Shi'a a Abuja Muhammad Ibrahim Gamawa ya faɗa wakil Musala Shehu Ashaka matsayin su kan wannan takaddama.
Shi kuma Garba Shehu shi ma an tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam, to yanzu kuma suka saki malam. Da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi ba su mai da shi Kaduna ba, sai mu ce to malam ya fita hannunsa ya koma hannun gwamnatin jihar Kaduna. Ina kuma magana cewa suna kashe masa miliyan 3 da wani abu. Ai ba an mai da shi Kaduna ne ministan sa na lokacin, Lai Muhammad ya ce suna kashe masa miliyan 3 da wani abu. To yanzu kuma suka canza. In suna so mu bari su saki malam. In kuma ba su so su saki malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ɗaya. Yanzu da kashe mai zamana ba ɗan Shi'a kwaya ɗaya a Najeriya, to shikenan ba za su ga zanga-zanga ba. Amma dama ba su fi dokar kotu da dokar ƙasa da ta ce komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti. In dai ba su yi wannan ba za mu dinga fitowa insha Allah. Wayanda suka kashe sun tafi, wayanda suka rayu kuma ba za su fasa.
Kakakin 'yan Shi'a a Abuja kenan Muhammad Ibrahim Gamawa. To shin taya kuke ganin za a iya shawo kan wannan rikici na 'yan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya? Kafin mu buɗe layukanmu mu saurari wannan waƙa. Kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Mahmud Lalo kana magana da ɗan Asabe mai fata daga nan Yauri.
To Malam ɗan Asabe barka da dare.
Barka da dare aiki.
Alhamdulillah mun gode Allah.
To alhamdulillah game da wannan maudu'i naku akan ana neman hanya ɗaya tilo wadda za a bi a kawo ƙarshen wannan takaddama tsakanin jami'an tsaro da mabiya maza ba Shi'a, hanya ɗaya ita ce gwamnati ta bi doka ta bi umurnin kotu a cikin wannan bawan Allah domin ya je ne magani an halbe shi bai wa a buge kuma ana maka kuka su tosa yaman rayuwar wannan bawan Allah mutum ne kamar kowa ba mai son ya samu kanshi cikin yanayin irin nan wanda madan zai je samu kanshi a ciki an kashe mishi aya an halbi matansa an halbe shi an kashe masa mabiya jama'a ina adalci wurin nan don Allah don annabi gwamnati ta bi doka ta bi umurnin kotu a cikin wannan bawan Allah ya nemi magani da fata za ku tashi lafiya suna na dan Asabu mai fata yau
to mallan Allah muna godiya mallan dan Asabu daga jihar Kebbi lambar da za ka kira ita ce 202 205 2655 kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar yau mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku dangane da rikicin da yake yawan faruwa tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya a duk lokacin da suka fito zanga-zangar neman a saki shugaban su ga kira mun samu daga Kaduna wane ne kallai
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
Mallam Muhammad Lalo barka da yammaci
Alhaji Musa barka da dare
Suna na Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
muna jin ka Alhaji
to kasan Hausawa sun yi wata magana sun ce ice fatin yana danyi ake lankwasa shi irin waɗannan abubuwan da suke faruwa su suke da kawo bana matsaloli ko kuma fitin sunu a cikin al'umma ni abin da nake gani kamar inda tunda ita court ta yi magana akan cewa shi a fitin zazzaki kamata ya court ta kafa mai sharadan da ba ta so dokar kasa abin da ya kamata su kafa mai sharada idan ya yarda da wannan ya sa hannu a sake shi domin a samu a zauna lafiya kaga zuba daidai bane duk mutanen da suke Abuja akwai mutanen mu abokan masu kasuwanci a jiyar wuraren da ake kasuwanci yawa ba samu su yi kasuwanci ba to kaga irin wannan idan aka dauka kwana ɗaya kwana biyu ana rashin irin wannan rashin kasuwa ko kuma ana zama irin haka ana zaune cikin firgici ba abin da ya dace bane su kuma bangaren ƴan Shi'a ya kamata a ce duk abin da za su yi ita kasa fa ba ta yiwa a ce ba za ka ce za ka bi dokar kasa ba dole ka bi dokar kasa dan haka ita gwamnati abin da ya kamata ta yi ta kafa doka ko kuma ta sa mai sharadan da ya kamata a cike domin a san yanda ya kamata amma irin wayannan fitintunu da ake taki gaskiya ba lamabu lalo akwai matsaloli Allah ka tsiyaye mu Allah ka iyawa da iyawarsa Allah ya zauna da mu lafiya Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya
to sai mu ce amin Alhaji Musa muna dai jihar ta Kaduna har ila yau wani ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
mai magana Saminu Ahmed Ruma ma karfi
to muna jin ka mallan Saminu
maganan gaskiya ina abin da ake ma wayannan mutane gaskiya ba adalci bane dukkan mutumin da zai bude baki ce adalci ake musu gaskiya ne bai bada goyon bayan akan a zauna lafiya ba dan ya tunani na kamata yi kamar yadda wannan mai magana yayi an sharado din ne kamata a kafa musu a saki wannan jagora na su ni ina ganin shi yafi zaman lafiya a kasar insha Allah
to madan Allah mun gode mallan Saminu daga Kaduna bari mu je a jihar Niger wani ne akan layi
Ibrahim yankin hula a garin Dagoya a Kimba.
Yau to muna jin ka Mallam Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina a wannan al'amari da yake kasance haka na zubar da jin bayan Allah. To gaskiya abu ne wanda bai kamata ba. Domin saboda a tsarin constitution da suke faɗa da cewa kowanne an yi da yin abin da ya ga damar zai bauta wa ya mada shi matsayin abin bauta. To bai kamata ana sakura su a haka ba. Kuma sannan akwai mafi yawancin mutane da ke jin daɗi akan ainihin hakan da ake masu to sai tunani fa da cewa Boko Haram haka ta fara wanda bai ji bai gani ban tana shafar shi saboda haka muna fatan muna al'amari dai Allah ya kiyaye amma masu jin daɗi haka dai Allah su daina kuma za ta shafar su
to muna godiya Mallam Ibrahim daga Niger za mu je canja hakan wani ne akan layi na Kano kana tare da mu
ina jin ku wato gaskiya ya kamata shugaban nan
ne baka faɗi sunanka ba
shine mafi sauki domin a zauna lafiya domin daure shi da ke gaskiya ba adalci bane domin idan aka sake shi shine za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin mu kanmu wannan tashin hankali da ake dukkan Najeriya ba jin dadin sa domin ko yanzu misali kamar na Abuja din nan da suke ake wannan rigima ɗan kasuwa da sauran su kaga an ta musu da hankali mutane ba kwanciyar hankali don Allah zuwa na gwamnati ta duba ta adalci ta bi umarnin kota ta saki wannan mutum mai magana Rabi ta kakai daga karamar hukumar kura da ke jihar Kano Najeriya
to muna godiya mallan Rabi bari mu je jihar Kebbi kuma wani ne akan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
muna magana Nasiru Mamman Reporter Area Zuru Tebbit State wanda aka fi sani a Najeriya.
To muna jin ka Nasiru.
Wato ra'ayina game da wannan maudu'i da ake tsakani da Allah shi al'amari ya sauro ko shi ba a sakarce shi ba. Ya kamata a duba mu wayannan mutane a sakan musu mallam a zuwa lafiya. Ku gane.
To line Nasiru ya katse daga Kebbi mu je can jamhuriyar Niger. Wane ne akan line?
Muntari na daga Niger.
To muna jin kamar Muntari.
Dan Najeriya mai. Ni ne daga Niger. Ina magana kan ɗan shiya.
Eh. Rikicin da ke yawan.
Kana jina.
Ina muna jin ka, muna ji.
Rikicin da ke faruwa tsakanin Ajanga, ɗan shiya da Ajanga.
Jami'an
Najeriya gaskiya ɗan shiya din da an kai musu alaji ya daidai. Dan saboda mutane na wayan da ba su zama lafiya. Hello.
Hello muna jin ka Malam Muntari.
Hello.
Kana jin
inda an kai musu yayi rere saboda ina jin ka energy
amma kana cewa abin da aka musu yayi daidai wasu suna ganin kaman an fara musu lura da cewa ba makamai bane a hannunsu kamar da wasu suke fada.
To an ba Allah ba in ba makami a hannunsu jami'an sanda na mutuwa ba shi ya kace kai ne ba.
Muna jin ka Malam Mutari, muna jin ka.
Na ganga ko su suna da makamai gaskiya ne ra'ayi.
To ra'ayin Malam Mutari kenan daga jamhuriyar Niger. Bari mu koma Najeriya a jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Plateau ne wa Nasarawa.
To yau muna jin ka.
Plateau ne.
Oh plateau ne ko to muna jin ka ai dan makwata ne. Kana tare da mu na jihar Plateau? To kamar layin shi ya kace amma mun samu wani kira daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Shaibu mai atamfali man katagu.
To muna jin ka Malam Shaibu.
Daga jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Wato ni gaskiya a shawari na shine tunda kotu ta bada shawarin ta bada umarnin a sake shi. To a sake shi shine yafi dacewa kuma shine zaman lafiya tunda gwamnatin nan ta ce ta ma mai bin dokan to ya kamata ita ma ta bi dokan kotu ta sake shi domin shine zaman lafiyar mu. Mu talakawa saboda daga haka boko haramun ta fara gashi yanzu ya zamo ya buwaye kowa saboda haka idan Buhari bai bada umarnin a sake shi ba duk abin da yazo ya shafi talaka wallahi alhakin na kansa ne saboda haka mu muna bada shawari a matsayin mu na talakawan Najeriya shi ma Buhari ya bi doka kamar yanda yace mu yanci asu masu bi doka to shi ma ya bi doka shine zaman lafiyar mu talakawan Najeriya.
To muna godiya Malam Shaibu daga jihar Plateau. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi? Hello na Taraba, kana tare da mu? Kamar layin nan shi ya katse lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus. Ga kira mun samu daga Abuja. Wane ne akan layi?
Aro.
Hello na Abuja, muna tare da kai. Hello na Abuja.
Barka
da dare, muna jin ka.
Barka a wurin NCR ce fa ba a wurin ya ce bare fa.
Me kake cewa? Ba
da ka romari daga Abuja ka ga ran kullu an ce ga kowa ya tafi da wani ra.
Hello na Abuja, ban fahimci me kake cewa ba.
Abubuwan rarrun ke riba su a yi rabar da ya dace zarar ya.
Susuwa ke nan?
Farka ya goro ya shi bido karai da hoda. A ranar rabi a daga baba Abuja.
To, madalla mun gode bari mu je jihar Kano kuma wani ne akan layi?
Kana magana da Sagir Sharif.
To, muna jin kamalan Sagir.
Me kamata a sake shi ba saboda duk me kiwa zai yi rigima da gwamnati da ma irin wannan taimako masa.
Na jin kamalin Sagiru.
Shi ne na ce bai kamata a sake shi ba saboda duk mai rigima da gwamnati wannan taimako masa.
Wasu suna tunanin kotu ta ba da umarnin a sake shi kai kuma ka ce bai kamata a sake shi ba. Ya kake kallon wannan matsaya tasu ita ma su ma?
Ai saboda in aka sake shi hakan zai sa su cigaba da tada zaune zai su ga ku sun fi ƙarfin gwamnati ne.
Na jin ka.
Shi ne wanda a rike shi da abin nan sai a yi masa, amma bai kamata a sake shi ba.
To madalla, muna godiya a Sagir daga Kano kuma da aka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku a wannan lokaci. Yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasannin neman shiga kofin kasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2021 da kasar Kamaru za ta shiryawa ya jefa jamhuriyar Nijar a rukunin K ko kuma rukunin K, inda za ta fafata da kasashen Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, Madagascar da kasar Ethiopia. Jamhuriyar ta Nijar za ta so makarawa a ranar 7 zuwa ranar 15 ga watan Oktoba shekara ta 2019, kamin ta kammala tankadanta da rairaya a karawa ta 6 tsakanin ragar 6 zuwa 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2020. Idan muka lega a fagen saye da sayarwa na ɗan wasan ƙwallon ƙafa, yanzu haka ana iya cewa basaraken ƙasar Qatar da ke mallakar club ɗin ƙwallon ƙafa na Paris Saint-Germain ko PSG na ƙasar Faransa ya baiwa club ɗin FC Barcelona na ƙasar Spain wa'adin har zuwa 31 ga wannan wata na Yuli ko Juillet da muke ciki, domin su kasa kuɗaɗen sayan ɗan ƙasar Brazil Neymar da ke son ficewa daga Paris Saint-Germain ta birnin Paris don komawa gidansa na tsamiya, cewa da club ɗin Barcelona da ya baro shekaru biyu da suka gabata akan kuɗi euro miliyan 222. Shi ko Nabil Fekir ɗan ƙasar Faransa da ke buga ma club ɗin Olympique de Lyon ya rattaba hannu domin komawa club ɗin Betis Sevilla na ƙasar Spain akan kuɗi euro miliyan 17 zuwa miliyan 19. A wasannin tseren keke mafi farin jini a duniya na Tour de France da ke wakana yanzu haka kasar Faransa, Caleb Ewan shine ya yi nasarar zama zakara a yau Talata a Nîmes, inda ya lashe a karo na biyu tseren yini na wannan gasar ta 2019 inda ake a tsere na rana ta 16 a yau. Har yanzu dai dan kasar Faransa na Alaphilippe shine ke kan gaba gaban dan kasar Britania Geraint Thomas, Steven Kruiswijk dan kasar Holland da ke matsayi na uku, sai Thibaut Pinot dan kasar Faransa na Groupama da ke matsayi na hudu. A wasannin Open na tennis na Hamburg a kasar Jamus, Alexander Zverev dan kasar Jamus ko kuma Alemanya ya lalabe Nicolas Jarry dan kasar Chile a yau Talata da ci 6-4, 6-2, inda tuni ya samu kai ga wasan zagaye na gaba. Shi ma Jeremy Shardy dan kasar Faransa ya karkare takwaransa Benoit Paire a Hamburg din a wasannin Open na wasan ƙwallon hannu na tennis, inda ya hankade shi da ci 6-7, 7-5, 6-3. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Samun kasar Sudan ta koma tafarkin demokradiyya abu ne mai matukar wahala, a cewar manzon Amurka na musamman zuwa kasar, sati daya bayan sa hannu da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar mai da mulki ga farar hula na tsawon shekaru uku. Wannan yarjejeniyar ta janyo zanga-zanga da aka kwashe watanni 7 ana yi tun bayan tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da aka yi. An samu rashin jituwa a kasar mai arzikin man fetur. A yau Talata, jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya a Birtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zamo sabon Prime Minister na ƙasar a nan gaba. Wata guguwar siyasa mai kura ta kunno kai a ƙasar India tun bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya ce Prime Minister kasar Narendra Modi ya roke shi da ya shiga tsakanin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin New Delhi da Islamabad.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau, sai kuma gobe idan alaƙa mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, da na safe kenan agogon Ghana. kada manta a duk lokacin da kake so za a iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, sai injiniyoyin mu Halu Haile da Daniel Brown da kuma wato injiniyan mu Nelson Mahmud Dalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.